الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه حتى قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذي نجاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم من السواد الأعظم فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة وعدولها عن دوائها النافع إلى دوائها الضار فهنا أربعة أمور غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار وداء مهلك فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake samu cikin rayayyu kuma muka sake haduwa wannan safiya ta talata wadda take ita ce 17 ga watan Muharram a shekara ta 1441 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma 17 din ga watan 9 a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya darasinmu na 77 a karatun littafin Izafatul Lahfan fi Masaid Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala babi na 10 muke da yake magana akan alamomin cewa zuciya ba ta da lafiya da kuma alamomin cewa zuciya tana da lafiya ma'ana yadda ake gane zuciya kalau take da yadda ake gane zuciya tana da matsala ya fara bayyana mana nau'o'in zuciyar dangane da cutar cewa wata ta san ba ta da lafiya wata ma ba ta sani ba wata matacciya ce duk da ya zo mana kuma ya shigo mana maganar abin da ya shafi yadda ya kamata mutum ya yi dangane da tsayuwa akan gaskiya mutum zai tsaya ne akan gaskiya ba tare da lura da cewa sai an yawaita sannan zai samu nutsuwa ba a'a gaskiyar zai nema duk inda take ita ce abun bin sa sawa'un mutanen akwai da yawa ko babu mutane da yawa ko da shi kadai ne inda ya tabbatar akan gaskiya yake to wannan shine abin da ake nufi kuma shine kuma aljama'a to a siyakin wannan magana da muka yi kuma muku manta ba makon da ya gabata mun tattauna dai akan wannan matsala cewa abin da ake nufi da jama'a yana zuwa ma'anar bin gaskiya da tsayawa a kanta komai karancin adadin masu bin yana kuma zuwa akan da ma'anar lazimtar al'umma ba tare da an yi mata kuruji an kafirta ta ba shi ma duk wannan yana daga cikin jama'a kuma a wannan siyakin ne za mu ƙara tashi mu ji wasu maganganun na malamai yace wa kana muhammad ibn aslam at-tusi al-imamu al-muttafaqu ala imamatihi ma'a rutbatihi wannan bawan Allah muhammad ibn aslam at-tusi a shekara ta 180 wajen haka dai aka haife shi ma'ana kamar wajen shekarun da imam malik ya bar duniya sai aka haifi wannan bawan Allah imami ne al-muttafaq ala imamatihi malamai sun hadu wadanda suka san suwaye malamai duk sun yarda cewa wannan imami ne shugaba ne a addini shugaba ne mai tsoron Allah shugaba ne mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a rutbatihi tare da matsayinsa ma'ana yana da shi mutane masu matsayi bal hatta a cikin masu bin tariqun sufaye wasu suna sa shi a cikin al-abdal amma kuma shi ba akan wannan tsari irin nasu yake tafiya da za a iya siffanta shi da wannan siffa ba abin da ya nufi shi mai bin sunna ne matuƙa ya zama abin koyi ɗaya daga cikin ɗalibansa Qabisa yana ba da labari cewa ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu يشبه كو كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته عبد الله بن مسعود يكو كو كما دا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وجن واتو لا يوسط قال لا يوسط دا حن يديك بي دا حالا يدى دا بيئو دا ينا يم غنى يدى افو كومي ينا دا تكيم متعنى دا دك ابن سيدنين من ذن الله صلى الله عليه وسلم suna tabbakawa a rayuwarsu sai ya zama ana kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangare fiye da sauran sannan shi Qabisa sai yake cewa wa yushabbahu al-qamatu bi ibn mas'ud ma'ana wa bi al-qama ibn mas'ud bin wa bi ibn mas'ud al-qama ma'ana ana kwatanta al-qamatu ibn al-waqas shi kuma da ibn mas'ud shi kuma al-qama shi ma akan kwatanta shi ko in ce ibrahim an-nakhai shi kuma akan kwatanta shi da al-qama haka dai biyo daliban ibn mas'ud ma'ana ibrahim an-nakhai ana kwatanta shi da al-qamatu al-qama ana kwatanta shi da ibn mas'ud ana kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ibrahim an-nakhai sai mansur ibn al-mu'tamir shi ma ana kwatanta shi da ibrahim an-nakhai shi kuma bayansa ana kwatanta sufyan ibn sa'id al-thawri shi ma ana kwatanta shi da mansur bayan sufyan al-thawri to ana kwatanta waqi' ibn al-jarrah shi kuma ana kwatanta shi da sufyan al-thawri to sai kuma Muhammad ibn Aslam al-Tusi ana kwatanta shi da wake bal sai da Ishaq ibn Rahowai yake cewa bal ya ma fi waki'in a wasu abubuwa shi wannan Muhammad ibn Aslam al-Tusi Ishaq ibn Rahowai yana cewa ma sami'tu min ahadin mundu 50 sanatan man kana مؤشد تمسكا بهدي بالاثر النبوي او باثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن اسلم الطوسي كذا وند اسحاق بن راهويه زي باشي wannan shaidar lalle ba karamin imami bane kuma shi kansa ishaq imamu sunna ne shine asalin abin gani ay koyi da shi a sunna amma wara'an nahar zamani dai da suka da shi da su Ahmad bin Hanbal bal har ana tambayar wani malami da Ahmad bin Hanbal da Muhammad bin Aslam al-Tusi man huwa al-arja ita in kana zancen tsayawa akan hanya to Muhammad bin Aslam ya fi to kaga wanda za a hada shi da Imam Ahmad bal a fifi ta shi ma akan Imam Ahmad wajen biyayya ga sunna to lalle ba karamin imami bane wannan shine ya jawo abin da zamu ji yanzu mu ji sai ce atba'an nas li sunnati fi zamani duk zamanin sa babu mutumin da ya kai shi bin sunna a zamanin wannan bawan Allah Muhammad ibn Aslam al-Tusi ku rike sunansa babu wanda ya kai shi bin sunna hatta qala sai da ta kai har yana cewa ku ji wannan la'alla a cikin ku a samu wanda zai iya gwadawa ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها باب وان أبدأك تقرويتو يزوغ لين وان يكي سنة نينا من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيبا تينا يأيكي دشي باب يكي دك أبن يزو من أتفي كذا سنة نينا النبي صلى الله عليه وسلم يأي كذا تسينا يأي ka ku ai dole tantance wannan lakabin da ake fadi ko ba haka bane har yake cewa walaqad haristu ala an atufa bil bayti rakiban yace la har kwadayi nayi nayi kwadayin a ce in yi dawafi akan abun hawa akan raqumi misali kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa dawafi da raqumi yayi inda wurin lokacin yayi ne ake zagayawa ai tsawafi to sai ce yayi kwadayin yayi wannan fama mukintu min dalika ba bani dama ba ma'ana ban samu hali ba ko saboda yawan jama'a a lokacin sa ba irin yadda yake a baya ba a takaice dai bai samu halin yi ba to kun ga shi wannan mutumin in ya zama haka dabi'ar sa take to ya cancanci a faɗi abin da za mu zo mu ji a kansa waye kuma ya faɗi wannan abin shi yasa ya ce fasu'ila ba'du ahli al-ilmi fi zamanihi wanda aka tambaya din nan shi dai Ishaq ibn Rahawayh ne shi ne aka tambaye shi wani mutum ya tambaye shi ya ce ya aba yaqub aya da ya kawo riwayar ibn majah da al-imam ahmad kamar da yake in kun duba a ƙasa nan alama ta biyu ya kawo wannan hadisin fi da aka tambaye shi an as-sawadil a'zam me ake nufi da as-sawadil a'zam alladina jaa fihimul hadithu wanda hadisi yabo dangane da su idhaqtalafa an-nasu fa alaykum bis-sawadil a'zam ibn majah rawato na hadisi haka imam ahmad bin hanbal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki ba zai hada al'ummata akan bata ba al'ummata ba za ta hadu akan bata me ma'anar wannan zancen a ce duk al'ummar sun yadda su bata babu wanda ya saba babu mutum ɗaya ke tsatse shiryayye annabi Allah madaukaki ba zai wannan ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin dai yana da riwayoyi da yawa kuma ya zo ta hanyar sahabbai da yawa duk da galibin turuq dinsa da'ifa ne saman shi wannan na ibnu majah din da imam ahmad su yi magana saboda akwai wani abu khalaf a isnadin don haka suka raunana isnadin amma bi majmu'i turuqihi hadithin yuhtaju bihi cewa Allah madaukaki baya dora al'umma akan bata baki daya dole a samu wasu kintsatsu a cikinsu to a cikin sai yake cewa fa alaikum bis sawadil a'zam to da ishaq ibn rahawayh ya karanto wannan hadisi a majalisinsa فقال رجل يا ابا يعقوب sai wani mutum yace ya abu yaqub ya aba yaqub man as-sawad al-a'zam ma'ana idan mutane sun sassaba wa idha ikhtalafa an-nas in jama'a sun sassaba wannan yayi nan wannan yabo wannan hanya wannan yabo wancan hanya fa alaykum bis-sawad al-a'zam to ku bi inda dandazo yake asalin kalmar as-sawadul a'zam in fassara larafi zakai mata abinda ake nufi da yake ne inda jama'a suke da yawa as-sawad al'adam inda duhu mafi girma ma'ana dandazan jama'a to amma tunda dama muna siyakin a littafin nan ana karanta mana ko malam ibnu qayyim yana bayyana mana ne cewa riko da sunna shine asali bin gaskiya shine asali ba bin dandazan jama'a din kawai ba in dandazan jama'ar ba akan gaskiya yake ba to ba abin sa an gane abu yawa amma gaskiyar ake bi to akan wannan shine kawo mana wannan maganar dan ya fassara mana abinda ake nufi da as-sawadul a'zam fa ba maganar taron jama'a bane shi yasa sai aka tambaye shi man as-sawadul a'zam wane ne ko su waye waɗanda suka cancanta a ce musu as-sawadul a'zam fa qala sai ishaq yace muhammad ibn aslam at-tusi huwa as-sawadul a'zam muhammad ibn aslam al-tusi to shi shine as-sawadul a'zam yadda yake a wasu riwayoyi cewa Muhammad ibn Aslam at-Tusi wa ashabuhu wa man tabi'ahu Muhammad ibn Aslam at-Tusi da dalibansa da duk wanda suka bi shi koda daga baya to waɗannan su ne as-sawadul a'zam saboda me saboda kallon wannan shine dalilin kuma da yasa na kawo muku asalin waccan magana da ta sa ake kwatanta shi da malamai wajen me wajen tatabbu'i da bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kamar da kuma ishaqun ya faɗa kana ashaddan nasi tamassukan bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam in dai an ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wani abu to muhammad ibn aslam at-tusi ya tabbaka shi kaga in ka dauki wannan abun zaka ce kai wannan mutumin ya more duk abinda aka faɗi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na wani azkar na wasu sallar dare na wasu ayyuka da zai su sadaka su tafiya yadda tsarin cin abinci yake tsarin kwanciya mu'amala da mutane kyakkyawan halin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san alheri ga mutane duk irin waɗannan abubuwan ba abin da ya bari kaga ko ai ya cancanta a ce shine misalin da za a kalla in an bi shi anan gaskiya take ba ai kuskure ba a wannan magana saboda me kamar ka ce wani madubi ne da akan kalli waye ke tsayuwa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamassukuhu ku yi kula da wannan nan ba ta bangaren wani abu yayi fice har za a ce shine gaskiya ko bin sa shine bin gaskiya ba a'a saboda sai da aka kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kwatanta ibnu mas'ud da manzon Allah aka kwatanta alqama da ibnu mas'ud aka kwatanta ibrahim an-nakhai da alqama aka kwatanta Mansur ibn al-Mu'tamir da shi abin nan Ibrahim an-Nakhai sannan Sufyan ibn Sa'id da shi Mansur sannan kuma Waqi' da Sufyan sannan kuma aka kwatanta Muhammad ibn Aslam at-Tusi da shi kaga kenan silsilar duk falalar da suka samu ta me ta biyayya ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka duk mutumin da ya siffantu da bin sunna irin wannan in an ce misali shine alamar gaskiya to ba matsala bane wannan kuma shine abin da zaka samu a gurin salaf ana dangana cewa wanda suke tare da wani su ne akan gaskiya ma'ana saboda an kula da binsa ga sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba ana nufin shine yanzu a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda in ka saba masa ka fita daga musulunci ko ka fita daga hanya ba ku fahimci wannan abin yadda ya kamata Allah sa ku gane yau daka babu wani mutum da za a dora shi irin wannan dorawar idan ba magabatan ne suka yi irinsa ba saboda kuma kula da halinsa da ɗabi'unsa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen abin da yake yi to shine dai yake fadin wannan zance yace fa qala muhammad ibn aslam at-tusi har yasa alama can shi wannan hadisi yace rawahu abd ibn humayd ko da zan ce imam ahmad ko abd ibn humayd nake so in ce abd ibn humayd ya ruwaito shi وابن ماجه ده ابن ماجه وابن ابي عاصم السنه وابن عدي في الكامل لكن دي وغيرهم عن انس رضي الله عنه وضعفه ابن كثير في تحفه الطالب والبوصيري في الزوائد زوائد ابن ماجه هنا وابن حجر كما في فيض القدير وعبد الله الغماري في تخريج احاديث اللمى haka ne yace wa huwa fi as-silsilati ad-da'ifa ina nan cikin silsila ad-da'ifa na malam albani ga alama ta uku ne yace su'ila ibn rahawayhi man as-sawadul a'zam فقال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه نعم تمنى منه يأتي رواه أبو نعيم في الحلية ومن طريقه الذهبي في السير ني السير النجنوشي تونن كنا يأتي وصدق والله ما لابن القيم يأتي ونمتم ديفة إتشيوة محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم دشيد متعننسة yayi gaskiya na rantsa da Allah wannan magana gaskiya ce saboda me saboda shi ma abin da ya sani dangane da wannan shi yasa sai ce fa innal asra shi wani zamani ayyanin duk wani zamani idza kana fihi imamun arifun bisunnati in ya zama a wani zamani ko wani zamani ne aka samu mutumin da masanin sunna da'in ilaiha mai kuma kira zuwa ga sunna din fa huwa al hujjatu to shine hujja ma'ana maganar sa ake kallo wa huwa al ijma'u shine ma ijma'i wannan karka fassara shi al layin guluwi a cikin al ashkhas domin ai waɗanda ake guluwi fi haqqihim galibi dama zaka akwai wata karkata ta sun da suka dora mutane akai in ba haka ba dama mabiya sunna ba sa guluwi a cikin malaman su sai idan an samu karkata in dai ana tsaye akan hanya to ba za ka samu mabiya sunna sun yi guluwi sun wuce iyaka dangane da wani malami nasu suna siffanta shi ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko makamancin wannan ba amma duk mutumin da ya tsaye akan sunnar kuma ya zama ita yake bi kuma ya santa kuma ba san zuciya ba bid'a kuma sannan halayensa sun yi daidai da halayen magabata na ƙwarai da sahabbai sun tafi kuma sun yi kama da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya cancanci a ce wannan shine abun bi domin dama ai irin sun ake so a samu al'umma don mutane su samu abun koyi babu zamanin da mutane ba sa buƙatar su samu abun koyi kowanne zamani ana buƙata to abun koyin shine gashi arif an yakuna arifan bisunnati ya zama malamin sunna ne ba wanda ya san falsafa da surutu da zance da iya har hada magana ta dadi a kunnan mutane ba wannan bane ilimi ilimi shine sanin sunna kun gane ina nuna maka cewa babu yadda za a yi addinin nan ya tsaya yadda yake fa ya kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai in ba tsayawa akai akan sunna duk inda kaga mutum yana kyamar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai taba zama fa imami a sunna ba an bai jonna yawa dole sai ya zama mutum masanin sunnan ne mai san hadisai mai san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san a karanta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai san kuma a rayuwarsa ya kwatanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko yace ko ya yadda da shi Allah ka kun gane wannan ya zama kuma da'in ilaiha mai kira ne zuwa ga sunna din to sai ce wannan duk mai wannan fa huwa al hujjatu wa huwa al ijma'u wa huwa as-sawad al-a'zam to shi ake nufi da as-sawad al-a'zam ba dandazan taron jama'a ba a'a inda kaga ya bi to bi har sai idan wani abu na karkata ya bayyana gare shi to shikenan sai a kyale shi domin ba a bin mutum akan me akan karkatarsa Allah tsare malaman mu daga karkata yace wa huwa sabilul mu'minin shine kuma sabilul mu'minin wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اشي مؤمنين سنا ده سبيل هو سبيل المؤمنين كما وان ده سوي اول المؤمنين اولنا زمان النبي صحابه من زمان الله صلى الله عليه وسلم ذاك حنير سو ايتتي حنيا دوك وند يسابا ما حنير سو يتي بيدد ده سو بيدد ده حنير سو با تو يسابا ما سبيل المؤمنين tunda babu dai wasu mutane a zamanin da aka saukar da wannan aya wanda su ne muminai in ba su ba zaka ba yadda za a yi su fita zaka duk mutumin da ya karkace daga hanyar sahabbai to ya karkace daga musuluncin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a yi shi zaka wannan mutumin da ya tsaya akan wannan sunna huwa sabilul mu'minin allati man faraqaha wanda duk mutumin da ya barta wattaba siwaha yabi wata hanyar daban ba ita ba wallahu allah ma tawalla to Allah zai jibinta masa abin da ya dora ma kansa ya jibinta ma kansa wa aslahu jahannama Allah zai shigar da shi jahannama wa sa'at basira kuma tirda ita a matsayin makoma wannan kamar da aya ta nuna wannan don haka ya yan uwa abinda wannan darasi ke nuna mana daga wancan inda muka karkare a makon da ya gabata da kuma zuwa yau shine bin gaskiya shine asalin addini. Bin gaskiya kuma yana buƙatar sai ka zare son zuciya daga cikin zuciyarka. Duk abinda kake kansa ka tsaya ka auna shi. Shin wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah yace bayi su bautawa Allah da shi to ka ci gaba. Shin wannan abun gadarsa nayi a gidanmu ko a garinmu ko wata jama'a da nake tare da ita ne suke kai dan haka nake yi to ka binciki wannan abu. In ba a kan daidai yake ba to ka yi watsi da shi kowaye tare da kai a kansa. Kada ka damu da zagin da za a yi maka, kada ka damu da cewa ka fandare. In dai akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake to kai ne akan gaskiya. Ayi kokari a lazimci wannan, wannan ita ce fahimtar addinin musulunci. In ka bari ka dabaibaye kanka ko da wata tafiya ko ka dora ma kanka cewa dole in ba a kaza kake tafiya ba to ba daidai kake ba to fa za ka samu matsala tsakaninka da Ubangiji. Ya zama Allah kake nema ya yadda da kai kuma ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Allah ya tabbatar da mu akan hanyar daidai. Yace wal maqsudu abin nufi dai anna shine cewa min alamati amradil qulubi, cewa daga cikin alamun cututtuka ko cewa zuciya ba ta da lafiya shine udulaha anil adhiyati nafi'ati, shine karkacewar zuciyar daga abinci mai amfani. Shine al-aghdhiya abinci mai amfani. In zuciya ta karkace daga abin da zuciya ta saba ci, menene abincin zuciya? Imani, zikiri, aikin kirki. To in dai har zuciyar mutum ta karkata daga abinci mai amfani al-muwafiqati laha, wanda ya dace da zuciyar, ila al-aghdhiyati ad-darrati, zuwa ga abinci mai cutarwa, an gane to lalle za a samu rashin lafiya. A wannan koda ba ga zuciya ba, dauki misali dangane da jikinka. Ko idan jiki ya ci abinci mai amfani me zai faru? Jiki zai ginu, za a samu lafiya. In jiki ya ci abinci mai cutarwa zai cutu, wala Allah ma ya mutu in guba ce, ko wala Allah wannan abin da zai ci ya rasar masa wani abu na amfanin bangaren jikinsa, duk gwargwadon dai abin da ya ci. Da haka zaman lafiyar jiki shine a ci abinci mai amfani, kar a samu me malnutrition. In aka to haka zuciya take. In zuciya ba a bata abincinta da ya dace da ita ba, shine al-muwafiqati laha, wanda ya dace da ita ba, to shikenan za a karkata a koma zuwa ga al-aghdhiya ad-darra, abinci wanda yake mai cutarwa. Wannan abu ya mutsai don haka duk inda zuciya bata samu abincin ta mai amfani da ya dace da ita ba to lalle za a karkata zuwa ga abinci marar amfani, abal abinci ma mai cutarwa. To wannan shine ko alama cewa zuciya ta lalace, zuciya bata da lafiya. Wa udulaha an dawa'iha nafi', abu na biyu da yake nuna alamar zuciya bata da lafiya shine karkatar zuciyar daga magani mai amfani ila da'i habbar, zuwa ga cuta mai cutarwa. Ga maganin da zai yi amfani ga jikin mutum sai ya rabu da shi, sai ya ci wani abin da zai cutar da shi, a za a samu magani? Ba za a samu ba. To haka zuciya take. An gaya maka maganin zuciya shine kaza, gashi nan zai zo ƙara gaya mana: bin Qur'ani, yadda da Qur'ani, aiki da Qur'ani, imani da Qur'ani. Wannan shine maganin zuciya, gaskata Allah cewa duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya. Gaibi da ba gaibi ba, gaibi da shahada duk abin da Allah ya faɗa ka ɗauka gaskiya ne kai imani da shi ka karɓa 100%, babu kokonto, kar ka fifita hankalinka akan maganar Allah, kar ka fifita hankalinka akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi ka zo ka ce kai baka yadda da shi ba, bai dace da hankali ba. Duk wannan alama ce cewa zuciyarka bata sallama wa Allah ba, bata sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina daga cikin usulu aqidati ahli sunnati wal jama'a, la'alla wata rana ma yi magana akan iya waɗannan usul din. At-taslimu lillahi wa rasulihi, wannan an ce usul shi ne ginshiƙin da in har mutum bai same shi ba to ya fita daga ahli sunna. At-taslimu lillahi wa li rasulihi, sallama wa Allah. Me ma'ana sallama wa Allah? Ba miƙa wuya kawai ta wajen bauta ba, an gane ta wajen ma'anar al-islam shi ne mai al-istislamu lillahi ta'ala bi tauhidi wa inqiyadi lahu bi ta'ati, ba wannan gefen ba. Wato ya zama zuciyarka ta saki duk abin da Allah ya faɗa shi ne daidai, ba zancen ma bin ba, bin dama wannan tilas ne, shi ne a gefen islam. Shi yasa a islam, fassarar islam menene? Ayyukan zahiri, in ka haɗa shi wajen fassararsa da imani, imani kuma ayyukan batini ko? Yawwa, to nan zancen da ake yi shi ne ka yadda, aina sha faɗin wannan haka koda ba da wannan ma'anar ba, ka yadda Allah ya fi ka ilimi, ka yadda duk abin da ya faɗa shi ne daidai, lafazin da ya amfani da shi ya fi naka kyau, baka ci wa Allah gyara a maganarsa, maganarsa ita ce daidai, in ta saba wa taka to kai ne zaka danye taka ka bi tasa. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin komai da ake sanin sa. In yayi magana dangane da abin da ya shafi lahira da abin da ya shafi addini to ya fi ka sanin ta. To hatta a lamarin duniya in yayi magana ya tabbata ya ce kaza to ya fi naka. Duk abin da ya mutu ya bar shi ya a cikin maganganunsa to ba kuskure a ciki. Ai za ku ji na sha faɗin wannan abin, duk a cikin wannan ma'anan ne. So nake in jawo hankali mu yadda da wannan magana ta at-taslimu lillahi wa rasulihi, sai ya zama ka miƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi ka. In dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ka yi wani abu na karo da shi, ko ka fifita maganar wani malami a kansa, ko ka fifita wata tafiyar wata jama'a da kake cikinta akan wannan hadisin, ko kuma zuciyarka ko hankalinka ka fifita ta akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to baka miƙawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya fi ka sani ba. An fahimce ni? Wannan shine ma'anar at-taslimu lillahi wa rasulihi. To wannan at-taslimu lillahi wa rasulihi yana cikin mabamin na abin da zai sa ka samu zuciya lafiyayya. In baka sallama wa Allah ba to akwai cuta a zuciyarka, baka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai cuta a zuciyarka, zuciyarka ba kalau take ba. Kuma mutum ba zai zama imami a sunna ba sai ya samu wannan at-taslimu lillahi wa rasulihi. Sannan ya ce fa huna arba'atu umur, dan haka wannan zancen namu zai koro mu zuwa ga mu ce akwai abubuwa hudu da ya kamata mu fahimce su a wannan abin da ya ambata. Ghidha'un nafi'un, mun ji daya, abinci mai amfani. Wa dawa'un shafi, da magani mai warkarwa, gefe ɗaya kenan. Wa ghidha'un darrun, akwai kuma abinci mai cutarwa, guba da abin da zai bata ma ciki, da abin da zai bata ma kwakwalwa, abin da zai bata maka zuciya da sauransu. Wa da'un muhlik, da kuma cuta mai halakarwa. Waɗannan su ne abubuwa hudu. Sai ce fal qalbu sahihu, zuciyar da take lafiyayya, yu'thiru an-nafi' ash-shafi 'ala ad-dharri al-mu'dhi, duk zuciyar da take lafiyayya to tana fifita, shine yu'thir, tana fifita abin da yake mai amfani, abinci mai amfani kenan, kuma ash-shafi, da magani mai warkarwa. tana fifita shi ala darril mu'zi akan abu mai cutarwa wanda zai sa ma naƙasa a jikinka, abincin da zaka ci ya cuce ka, ya sa ma batin ciki gudawa da sauransu, in ina zancen jiki kenan ko, da abin kuma da zai cutar da kai dai a wani bangare na jikinka ko ya halaka ka. Wal qalbul maridu bi ziddi zalika, zuciyar da kuma ba ta da lafiya to kishiyar wannan zuciyar mai lafiya ce. Don haka menene abincin zuciya gashi nan, sai ce wa anfa'ul aghdiyati, mafi amfani a cikin abinci shine ghiza'ul imani, shine abincin imani. Wani zai ce imani ma ashe abinci ne? Eh, abinci ne, amma ba na ciki ba, ne tuwo da miya, na imani na zuciya ne. Zuciya abinda take bukata ta zama rayayya shi ne mai imani. Awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharij minha. Ba haka Allah ya faɗa ba? Babban abu shine Allah, idan mutum matacce ne Allah ya raya shi da me ake raya mutum? Da imani. Haka rayuwa tana samuwa ne da imani, kuma zancen da ake zancen zuciya ake, zuciya ta zama lafiyayya shi da ta zama mai imani. Wa anfa'ul adwiyati, kuma a cikin magunguna, ku kula da waɗannan sunayen, wanda bai kware a bambancewa tsakanin kalmomi a larabci ba zai rikice akan wannan. Al adwiyatu jam'in me? Jam'in dawa. Dawa, dawa'un ana nufin magani, da'un ana nufin cuta. Wawun din nan ƙarin nan shine bambanta su. Al adwiyatu, can kuma al adwa'u, an gane? Yawwa, cututtuka. Don haka al adwiyatu magunguna, anfa'ul adwiyati, magunguna da suka fi amfani shine dawa'ul qur'ani, maganin qur'ani. Wanne maganin qur'ani yake? A rubuta a sha? Ba shi ake nufi ba. Yawwa, a yadda da shi, hurufuhu wa ma'anihi, da harufansa da ma'anoninsa, ka yadda cewa zancen Allah ne, duk abin da ya faɗa ya fi naka amfani. Allah ya fi ka sanin komai, ka yadda ka gaskata, ba ƙarya a ciki, ba kuskure, shine sai ka ji zuciyarka ta samu waraka. Amma duk irin rubutun da kake sha, in baka yadda da Qur'ani ba, baka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Qur'ani ba zai ma amfani ba. Ka fahimci wannan zancen? Idan mutum zai ce ba zai bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda ta iyayensa da kakanninsa tafi, to duk shar rubutun da zai a rubuta masa Qur'ani ka kafa ya shenye, ba zai warke ba, saboda cutar ta saba ta jiki bane, wannan kurbaye ya sha a jikinsa. Cutar ta ina ce? Zuciyar ce, bata yadda da Qur'anin ba. Don haka sai zuciyar nan ta karbi Qur'anin, ta yadda da shi, sannan Qur'anin zai maka amfani. Don haka yadda da Qur'ani da gaskata shi da sallama masa shine babban magani. Wa kullun minhuma, kowanne ɗaya daga cikinsu, dame dame, al-iman wal Qur'an, ko fihi al-ghidha'u wad dawa'u, akwai wannan abincin, akwai kuma wannan magani. A cikin imani akwai abincin zuciya, akwai kuma maganin zuciya. A Qur'ani akwai abincin zuciya, akwai kuma maganin zuciya. An gane abin da yake nufi? Yawwa. Wa min alamati sihhatihi aidan, har yanzu dai daga cikin alamomin cewa zuciya lafiyayya ce. To yanzu ina jin ya gama kawo mana alamun rashin lafiyar? Ko? Ko wanne ya fara kawo mana? Ai mun karanta alamun rashin lafiya, ko yake a cikin siha din muke. Yawwa, alamun siha yake kawo mana har yanzu, abubuwan da suke nuna cewa zuciya ƙalau take. To ga ƙari. Wa min alamati sihhatihi aidan an yartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah wa yahilla fiha hatta yabqa ka annahu min ahliha wa abna'iha. Daga cikin alamar cewa zuciyar mutum ƙalau take, sumul take, sawayi take, hanyar tahila anid duniya, ya fita daga wannan duniyar, ya ƙaura, shi ne ma nan yartahil, ya tashi, ya batta, ba fa ana nufin ya kashe kansa ba, ma'ana ce abinda ake nufi an yarta ila anha ruhiyyan, da ruhinsa da tunaninsa da wato kwakwalwarsa da zuciyarsa gaba ɗaya ta rabu da wannan duniyar, ya koma hamminsa shine lahira, hatta yanzila bil akhirati, har sai ya sauka a lahira, wa yahilla fiha, ya zauna a ciki, hatta yabqa, har ya wanzu ka annahu min ahliha wa abna'iha, kamar dai dan canne shi gashi a duniya da jikinsa, amma wajen mu'amalarsa in yana so ya ci nasara a duniya kuma alamar cewa zuciyarsa kalau take shine da yayi mai ya rabu da wannan duniya. To wannan a bangaren me yake alamar siha ta bangaren maganin sha'awa, wancan da ya gabata alamar siha ta bangaren maganin shubuha, an gane? Domin wannan zancen duniya, in mutum yana sha'awar duniya yana son ya dawwama a cikinta, hankalinsa gaba ɗaya ya koma ya tattara ga harkar duniya, to wannan gefen me? Gefen sha'awa ce, yana so ya mallaki kaza, ya mallaki kaza, ya samu matsayi kaza, ya zama shine kaza, ya waye 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 wa duka tattara duniya ita ce a gabansa. To kun ga a cikin bangaren sha'awa wannan yake, shi ko wancan na abin da ya shafi ka samu magani na imani, magani na Qur'ani, zuciyarka ta cika fal da imani da Qur'ani, wannan kuma zai maka maganin me? Shubuha. Zai kuma iya zama wancan din yi maganin wannan, wannan ma yi maganin wancan, kowanne. To alamar lafiya lau kake, wallahi shi ne ka rabu da wannan duniyar. Ya kai bawan Allah, kada ka sanya duniyan nan ta zama a zuciyarka take, ka yi ƙoƙari duniyan nan ta zama a tafin hannunka take, tafin hannun ma ka yi kan tafi da ita. Ai mun san kan tafi ko ba ka ba? Ka riƙe abu riƙon kan tafi, ko ka ɗora ta a kanka ka yi abinan ɗurare, an kun san ɗurare? Yau musamman in tulu ka ɗauka a ce ba gammo, ai akwai masu iya sun iya ɗaukar tulu ba gammo. To irin kiyayewar da za ka yi da bi a hankali da za ka yi wa duniya, to ka ɗauki kanka haka, ka ɗauki duniyan nan haka take, yanzu nan za ka goce ta faɗi ku rabu da ita, kai sallama da ita, kada ka bari ta zama a zuciyarka. Hankoro da haƙilo kullum zancenka ka samu kaza, ka samu kaza, ka samu kaza na duniya, wallahi kai ƙoƙari ka rabu da wannan. Ba a ce ka zauna da talauci da ƙasƙanci ana wulaƙanta ka ba, a je ka nemi abin da zai fidda kai daga ƙasƙanci, ka nemi aikin da za ka ci abinci ka ci da iyalinka. Amma wannan daban, tara duniya kuma da mallakata shi kuma daban, an gane wannan? To kar ka sa duniyar gaba ɗaya ita ce rawarka, ta yadda in ka rasa wani abu na duniya shikenan hankalinka zai tashi ba ka da nutsuwa, ka ga mutum yana ramewa ba dan komai ba, kawai saboda yana son wani abu bai samu ba na duniya, kuma hankalinsa duk ya tashi kullum a cikin tagumi. In ka tambaye shi me tsoron wutar jahannama kake, wa za ka samu yana da wannan? Wanda za ka ganshi ya tagumi ya shiru ya ce ya aka yi ne, ko wuta kake tsoro? Da wahala ka samu mai wannan da zai ce maka wallahi tsoron Allah nake tunanin in haɗu da Allah. Wannan sai dai ka ji wannan labarin sahabbai da tabi'ai ko? Amma mu zamanin in ka ga mutum ya tagumi dama sai ya ce garin ne ko jikin? Allah ya kyauta. To shi ne ce ka zama kamar wanda yake dan lahira ne shi ba dan duniya ba. Ja'a ila hadhihi dar, ya zo wannan duniya ne, wannan hadhihi dar ana nufin darid duniya, ya zo wannan gidan ne na duniya, ghariban, a matsayin bako, ya akubu minha hajatahu, ya zo ne ya ɗauki yan bukatunsa, wa ya'udu ila watanihi, zai koma ƙasarsu. Idan ka ga bako an ce bako, wato shi yasa wannan hadisin shi ma duk da maganganu da wasu malamai suke a kai, duk da dai hadisi ne da ya tsira ya inganta bayan dirasa mai tsawo, wannan hadisin me dalilin da yasa al-Imam an-Nawawi har ya sa shi a cikin arba'un nawawiyya. In kun kula ai dama me a cikin arba'un nawawiyya ne? Irin hadisan da aka sa. Hadisai waɗanne iri? Jawami'ul kalim. Yawwa, na farko jawami'ul kalim ne. Kalmomi ne masu tarin ma'ana, amma kuma lafuzin su ba su da yawa. Lafazin ɗan kaɗan zaka ji hadisin ƙanana ji yara an haddace, amma kuma in ka tashi fassara su manya-manyan ma'anoni ne su. Sannan kuma alaiha madarul islam, a kansu aka gina musulunci, dukansu din shi kai ne a musulunci. Wannan shi ya nuna maka irin fahimta mai zurfi da al-Imam an-Nawawi yake da ita. Ya tattara to wannan hadisin, kana so ka ji daɗin duniyan nan, wallahi ka riko da wannan maganar hadisin. Wanne ne wannan hadisi? Kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Umar, kun fi dunya ka annaka gharib, ka zama a duniya kamar kai bako ne. Wala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kowa iya kwatance, ka zama a duniya kamar kai bako ne. Aw abiru sabil, ko mai wucewa, ko kwana ɗaya ma ba zai ba, kawai wucewa zo yi, ya zo wucewa. Yanzu dan Allah mota ta tsaya ta dawo daga Bauchi ko Gombe za ta Kano, sai aka tsaya a yi sallah, za a wuce. Mutum zai shigo ciki, a suka tsaya a nan birnin Kudu misali, ɗaya daga cikinsu za ka ga ya shigo cikin gari ya zauna a wata rumfa ya ce a dama masa fura. Misali nake yi, in aka ce minti kaɗan sallah kawai za a wuce, zai zauna a nan ya yi waya, wani ya zo ya same shi ya kawo masa saƙo, a yi waya, za a yi wannan, za a jira shi? Ba za a jira shi ba. Wannan ita ce surar, to haka za ka ɗauki wannan duniyar, cewa tsayawarka a wannan garin, wannan duniyar iya abin da ya kawo ka kenan. Ɗauki buƙatarka, maza mana tattara naka ya naka, garinku za ka koma. Ina ne garinku? Lahira. A can ne za a baka gidanka tabbatacce. Gidan kuma guda biyu ne kawai, da na daɗi da na azaba. Kuma a yanzu wannan rayuwar ta duniyar, wannan tattaro bukatun naka, haɗo nan da haɗo nan, a nan ne za ka yi aikin da za a lissafa maka inda natijar taka za ta zama a ɗan wannan lokacin. Irin wannan tsayawar motar za a ce je ka karɓo saƙo gun shagon wani, maza ka dawo mota ku yi sallah, maza a tafi. A iya wannan tsakanin za a aika maka, za a kwatanta maka, za a yi maka hukunci, ina ne za ka je? Za ka iya ɗauki duniyan nan, wallahi da irin wannan fassarar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji daɗi. Ba za ka zo ka ji haushin wani akan wannan duniyar ba, ba za ka je ka saci kayan wani akan wannan duniyar ba, ba za ka kashe wani saboda wannan duniyar ba, ba za ka yi kyashin wani ya samu baka samu ba akan wannan abin duniyar. Sai ka kwantar da hankalinka, naka zai zo. Baka buƙatar hasada, baka buƙatar kyashi, baka buƙatar duk waɗannan abubuwa. Ka natsu ka kwantar da hankalinka, bal in ka samu ma bala'i ne a gare ka, saboda ƙarin hisabi ne ya ƙaru akan abin da za a yi maka na hisabi. Haka ne ko baka? Wannan dai na san mun sha wannan zancen. Gwargwadon abin da ka tara a duniya, gwargwadon yawan hisabin da zai ƙaru ran kiyama. Kana da shi da yawa, a daɗe a kanka. Ba ka da shi da yawa, ka wuce. Shi yasa matalauta sai sun daɗe a aljanna kafin masu kuɗi, saboda ana can ana ta lissafi. Ko ba haka bane? Wannan zancen, in ana zancen lokacin da za a ɗauka wajen maka hisabi, to haka zancen yake. To da ka ɗora ma kanka abin da zai maka nauyin da sai ka zo ka yi bayanin ta kaza ta kaza ya shigo, ta kaza ta kaza ya fita, a daɗe ana tattauna, kuma inda haƙƙin wani fa sai ka biya. Kuma da me za ka biya? Ba kuɗi. Ayyukanka na alheri su za a kwasa a baya. Ai, bai gaskiya mutum yana da hankali bai kamata ya damu da wannan duniyar ba, bai kamata ya azabtar da zuciyarsa akan wannan duniyar saboda ya rasa ta, ko kuma wato saboda wani abu ya kubce masa nata ba. Wa udda nafsaka min ahli al-qubur, ka lissafa kanka cikin ma'abuta kabari, ma'abuta kabari. Ka kaddara duk ran da aka kai wani aka tona ramin nan aka sa shi a ciki, a kullum ka je wannan wurin dan Allah, tsakanin da Allah kana tunowa cewa kila fa gobe ne za a kawo nan. Kowa tunaninsa mun gama, mun yi jana'izarwa ne, ana bugo masa mawaya, yanzu nan muka gama ya tafi, ya ci gaba, ana dawowa ya ci gaba da harkarsa. A zamanin yanzu na sha faɗin wannan, anan da wahala ka samu wanda
za ka yi sati kana tuna shi in ya mutu. Wani dama baya yin sati yana tuna babansa. Ana gama zaman makokin nan ya manta ya ci gaba da harkarsa, ya koma garin da yake aiki, shikenan business as usual. Ya manta. To amma baya tuna cewa la'alla fa shi ne gobin ne ko jibi ne, la'alla ma yau mutum nawa suka tafi ana dawowa daga kabarin aka mai da su, sun je sun raka wannan dazu, kuma su aka je aka kai an samu wannan da yawa. To abinda zai zama maka wa'azi wallahi shine ka rika tuno waɗannan abubuwan, ka rika yawo da su a zuciya, ka rika sa su za su sanya ka a hanya wajen me za ka yi, menene ba za ka yi ba. Sai ce fa hayya ala jannati adnin fa innaha, ku taho zuwa ga gidajen aljanna na dawwama, shine jannatu adnin, adnin ana nufin dawwama. Fa innaha, domin kuwa ita manaziluka al'ula, shine masaukinka na farko. Wa fi al-mukhayyamu, akwai kam a ciki na jin daɗi. Walakinna sabyul aduwi, sai dai kuma mu a nan duniya kamar kamammu ne, ribatattun yaƙi ne da abokin gaba shaitan ya kama, ya tattare mu, ya zagaye mu da abubuwan sha'awa da san jin daɗi. Fa hal tura, shin kuna gani na'udu ila awtanina wa nusallimu, za mu koma zuwa ga ƙasarmu? Domin daga ina muka fito? Da can azali, da aljanna ake. Ko ba ka ba annabi Adam a ina yake? Yana aljanna. Me ya faru ya fito? Sabiul aduwi, abokin gaba shaitan ya yaudare shi, ya yi masa ƙarya, ya yi masa makirci. Za mu zo nan gaban mu ji irin yadda Malam Ibnu Qayyim ya fassala mana daki-daki, sai mun yi darussa da yawa ma akan wannan nau'o'in makirci. Makircin farko da shaitan ya yi wa annabi Adam shi ne da ya yaudare shi, ya ce masa hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin. Abin da ya gaya masa kenan, ubangiji bai hana ku wannan dan itacen karku ci ba, sai dan gudun, shine ma'anar illa an takuna, illa Allah takuna, sai dan gudun kada ku zama mala'iku. In kun ci ana zama mala'iku, ko kuma za ku dawwama ba mutuwa. Za mu zo mu ji wannan da wannan fa yau da shi, kuma saboda ya ji daɗin abin da ke cikin aljanna, komai sai dai fa kawai a kawo maka, komai sai dai a kawo ma tunani kawai za ka yi kana sha'awar abu, sai kawai ya zo, sai kawai aka ce banda waccan. Sai shi ne ya ce to ai waccan ɗin dama dan kada ka daɗe ne ka dawwama ba ka mutu ba a wannan ɗin, shi sadaka in ka ci kana so ka dawwama, to je ka ci kawai, sai ka ga ka dawwama kana cikin wannan daɗi. Sai yadda sai ya ci, sai aka ce to fito, sai dawo inda sai an yi noma a ci, sai an yi casa, sai an dafa, sai an jira, sai an kunna wuta, sai an haɗa da mahaɗi da magi da onga da waye, sai an zauna an jira, abun ya dahu a ɗanɗana a ji bai yi ba, duk wahala. Ku duba irin wahala da kuke ci a abinci, daga lokacin shuka zuwa niƙa da haƙurin da ake yi har ka sa loma a ƙarshe, duk ga kwanan da za a kawo maka awa nawa aka yi ana kintsa shi, duk wannan sakamakon wancan abin da ya faru ne a baya. Da yanzu ana san aljanna, duk da dai cewa Allah maɗauki dama haka ya riga ya rubuta don ya kawo mu nan ɗin ya jarraba mu ne. To shi ne fa hal tura na'udu ila awtanina wa nusallimu, kuna ganin za mu koma zuwa ga ƙasarmu wa nusallimu, mi sallama, mu riƙa wa junan mu sallama, domin ita ce gaisuwar da take tsakanin 'yan aljanna. An fahimci abin? Wannan shi ne baitin da ya kawo. Ina ga kuma sai mu tsaya a kansa, sai mu tashi kan ƙaulin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala, shi ma dai kuma a cikin abin da ya shafi wannan wa'azin ne na abin da ya shafi duniya ɗin, ko inda lokacin ya riga ya tafi. Ko za a iya ƙarasa shi? Ya ƙure, to mu haƙura insha Allah. Darasinmu na 78 sai ya zama shi ne za a tashi a kan waƙala Ali ibn Abi Talib. Ya Allah, muna roƙonka ka daidaita mana wannan zukatan. Allah ka kintsa mu da imani, Allah ka
kin sa mana san Qur'ani da bin Qur'ani. Allah kai mana maganin cututtukan zukatanmu. Allah ka raba mu da kwaɗayi da hankoron wannan duniya. Allah ka wadatar da mu da halal ɗinka daga barin haram. Allah ka ba mu haƙuri ka ɗora mu a tafarki madadici. Ya Allah, ya'yanmu, ya Allah ka kintsa su. Allah ka ba su basirar fahimtar addinin nan da rayuwar nan yadda ya kamata. Su gane yadda ya kamata su rayu a kan addini ba a kan lamarin duniya ba. Allah ka ba su rayuwa mai amfani bisa tafarki madaidaici. Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali. Allah ka mana maganin dukkan abin da ya dame mu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.